أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تسرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كتن شوى ترى دكو تتكوني سابا شرنا فتن رحمة شرن ديكي باكو داما دومن أي كورة تنبوي ينكو ودن نسكشا في أديني دراي وازوا غمال دومن سامو مفتا كما أنا يأي كومنا دارتا كونن تنبوي تتكوني شريني dayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0455 ko kuma cikin addressin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Dayar da muna asabar ne 18 ga watan Rabiu Sani na shekara ta 1444 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 12 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Kano Umari Jalil Mu'oyan, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke ba mu dama domin aiko da wato amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Sidris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kallon. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم ودسور لما وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيك أنا الخير دمتين يكي سوي وأن اللوكتا وأن لسكي تشكير قالوا بلي إلي إلي متين ينا بكاتر جوليا yana buƙatar wato ƙwarin gwiwa. Wannan ƙwarin gwiwa shi zai ba shi dama ya fuskanci dukkan wani ƙalubale da dukkan wani abu da zai zo masa na cikas wanda zai hana shi aikata alkhairi. Idan mutum ya rasa ƙwarin gwiwa a irin wannan lokaci, to babu wani abu da zai iya gabatarwa na aikin alkhairi, saboda matsalolin da zai ta fuskanta yayin da ya zo gabatar da wannan aiki. To da zarar waɗannan matsaloli suka yi masa yawa, shi kuma gashi ya rasa ƙwarin gwiwa, to shikenan zai haƙura da abin da ya so yi na aikin alkhairi. To hakanan gobe zai ƙara yunƙurawa, zai yi wani aikin na alkhairi. Irin waɗannan matsaloli dai suna nan za su sake tasowa. Shi kuma tunda baya tare da ƙwarin gwiwa, to zai ƙara haƙura da wannan aiki ya bar shi. Haka zai yi ta yi, don haka rayuwarsa za ta yi ta tafiya har ta zo ta ƙare ba tare da ya assasa wasu ayyukan alkhairi ba, waɗanda su ne za su zamo masa sanadiyar samun rabauta a rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Sai Allah ya ce faf'alul khaira la'allakum tuflihun, ku aikata alkhairi domin ku rabauta. Akwai abubuwa da mutum zai riƙe waɗanda za su taimaka masa wajen samun ƙwarin gwiwa ne ya fuskanci kowace irin matsala, kuma da izinin Allah ya haye wannan matsalar ya yi nasara cikin abin da ya sa gaba. Daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun ƙwarin gwiwa, akwai dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. Dogaro ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ne riƙon sababi da mai da al'amari ga Allah subhanahu wata'ala. Ka bi hanyar da Allah ya ce ka bi, ka riƙe abin da Allah ya ce ka riƙe yayin da kake neman wani abu ko aikata wani abu, sannan kuma ka fawwala al'amarinka duka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Shi ne mai kowa, mai komai, mai iko akan komai. Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dogara ga Allah. Allah ya ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin, idan har ka riga ka kudura aniya za ka yi wani aiki, ka riga ka kudura aniya, ka kulla niyya, Allah ya ce to ka dogara ga Allah. Lalle Allah yana son masu dogaro gare shi. Duk sanda ka kulli aniyar aikata wani abu, ka kulli niyyarka, to abinda ke gabanka shine dogaro ga Allah subhanahu wata'ala. Dogaro ga Allah din nan shi zai taimaka maka wajen fuskantar kowace irin matsala. Ba za ta baka tsoro ba, ba za ta saka gwiwa ka ta yi sanyi ba. Za mu ga a tarihin Annabi Musa alaihi salam, wanda Allah ya ta maimaita shi a cikin Al-Qur'ani wuri daban-daban, saboda abinda yake cike da shi na izina da wa'azi da jan hankali. Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo ya samu Fir'auna, Allah ya turo shi zuwa ga Fir'auna, ya zo ya samu rayuwar al'ummar Masar musamman Banu Isra'ila tana cike da matsaloli iri-iri. Sannan ga Fir'auna da mulkinsa na kama karya na zalunci ya cika zukatan kowa da tsoro. Babu mai iya yin wani abu wanda ya saba wa abin da Fir'auna yake so ko ya tsallaka wani wuri da Fir'auna ya zana ya ce ba ya sa tsallaka. Don haka yayin da Annabi Musa ya zo da da'awar cewa Allah ɗaya ne, shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa, kuma lalle a guji zalunci, kuma Fir'auna ya bar zalunci. Wannan ta sa mutane waɗanda suka fahimci da'awar Annabi Musa suka kasa wato yarda su fito su bayyana imaninsu da Annabi Musa domin suna tsoron abin da zai biyo baya daga Fir'auna na cin zarafi da azabtarwa watakila ma kisa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. على كتاباب وأن سكر إيماني ذا موسى سيوس إن سماري كأن سبو دسبوران دسكي دشي نفرعون كده يفتنيس واتو كده يأزب تدسو. Allah ce lalle Fir'auna ya zanto mai girman kai ne a bayan ƙasa, kuma lalle ya kasance cikin mabarnata. To shine anan Annabi Musa alayhi salam yake ƙara wato ƙarawa mu'minai waɗanda suka yi imani da shi ƙarfin gwiwa da sujajirce akan wannan ta hanyar komawa da tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Allah ce wa qala Musa liqaumihi ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi fatawakkalu in kuntum muslimin. Ya ku mutane na, in har kun yi imani da Allah to ku dogara gare shi shi kadai in har kun kasance musulmi. Wato ku dogara ga Allah subhanahu wataala shi kadai domin ku fuskanci wannan kalubale da yake gaban ku da irin cin zarafi da cin mutunci da Fir'auna yake muku. Haka nan lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya ketare ruwa shi da mutanansa Allah ya halakar da Fir'auna, sai Allah ya ƙara sanya musu wani aiki mai wahala, shine shiga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis a wannan lokaci kuma yana cike da wasu mutane jabirai da Allah ya kira wasu jabbarina, wato masu tsananin wato ƙarfi da girman kai da nuna isa. Aka ce su shiga wannan gari su yaƙi waɗannan mutane don su zauna wannan gari na Baitul Maqdis. To kaga ita ma wannan wata jarrabawa ce a gabansu, za su so ƴan tsirari da suka gudo daga garin Masar kuma an umarce su shiga Baitul Maqdis su yaƙi wasu mutane masu ƙarfi waɗanda kuma babu tausayi a zuciyarsu. To anan ma yayin da Banu Isra'ila suka ƙi biyayya ga Annabi Musa alayhi salam wajen su tunkari waɗannan mutane, aka samu mutum biyu daga cikin mutanen Annabi Musa suka yi wa mutanen Annabi Musa wa'azi cewa ku shiga wannan gari. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Allah ya ce sai wasu mutane guda biyu daga cikin waɗanda suke da tsoron Allah a cikin mutanen Annabi Musa sai suka ce ya ku mutanen mu, ya ku jama'ar mu, ku shiga wannan gari da Allah ya umarce ku ku shiga, kuma ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Udkhulul ardh al muqaddasah allati kataba Allahu lakum. Ku shiga wannan gari da Allah ya rubuta muku, sannan ku dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuka shiga za ku yi rinjaye kuma ga Allah shi kadai ya kamata ku dogara in har kun kasance mu'minai. Wato anan suka ƙara musu ƙarfin gwiwa akan su dogara ga Allah. Yayin da mutum ya rasa ƙarfin gwiwa, abinda zai taimaka mishi wajen samun ƙarfin gwiwa shine dogaro ga Allah subhanahu wataala. In ya dogara ga Allah to Ubangiji kuma ya isan masa komai. To wannan ɗaya daga cikin abubuwa da sukan sanya wa mutum ya ji cewa Allah ya ishe masa komai, kuma zai iya masa komai da ya fi ƙarfinsa. Lokacin da mutanen wato Qurayshawa suka yi gangami don su zo su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su kore su daga garin Madina bayan sun karkashe su sun kama ƴaƴansu da matansu bayi a lokacin wani ya zo domin ya jefa tsoro da mutuwar zuciya a cikin zukatan sahabbai yana gaya musu cewa fa mutane wato Qurayshawa suna nan sun yi muku dandazo daga ku ji tsoransu alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wato wadanda mutane wato wasu daga cikin mutane suka ce musu ga fa mutane nan ana nufin Qurayshawa sun yi wato sun yi muku dandazo fakhshawhum ku ji tsoransu to amma maimakon su ji tsoransu sai wannan magana sai ta kara musu imani da budar bakinsu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu komai kuma madalla da abin dogaro shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sai ya ce qul hasbiyallah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kace Allah ya isa mun komai kuma gare shi kadai na dogara shine ubangijin al'arshi mai girma saboda haka yayin da abu ya ci karfin bawa ko yake ga masa barazana to ya ce ya dogara ga Allah kuma Allah ya ishe shi komai Allah ya ce alaysa Allahu bikafin 'abda yanzu ashe Allah bai ishi bawansa komai ba babu shakka Allah ya ishi bawansa komai zai iya masa abinda wato ya fi karfinsa ko ake zaton ba zai iya ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama game da kafirai da suke ƙoƙarin yaudararsa wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin idan suna nufin za su yaudare ka ne Allah ya ce fa inna hasbaka Allah to Allah ya ishe maka ya ishe ka komai shine ya karfafe ka da nasararsa kuma ya karfafe ka da mu'minai waɗanda suke tare da kai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan Abdullahi dan Abbas yana cewa kalmar da annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da kafirai suka jefa shuta shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita ce kuma kalmar da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suka faɗa lokacin da kafirin makka suka yi musu dandazo suka yi wato taron dangi akan su zo su yaƙe su don haka abu na farko daga cikin abin da zai ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa ya samu ƙarfin gwiwa a cikin dukkan wani abu da zai sa a gaba na alkhairi shine mai da al'amarinsa ga Allah da dogaro ga Allah da jin cewa Allah subhanahu wataala ya ishe shi komai abu na biyu shine addu'a tun ya sa Allah subhanahu wataala a gaba yana roƙonsa Ubangiji ya sauwaƙe masa abin da ya fi ƙarfinsa ya sahare masa dukkan wasu wahalhalu ya kawar masa da dukkan wasu wahalhalu duk wani ƙalubale Ubangiji ya shiga tsakaninsa da shi ya yi masa maganin abin da ya fi ƙarfinsa ya riƙa yin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana addu'a akan Allah ya ba shi ƙarfin gwiwa a cikin al'amarin da ya sa a gaba Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala ar-rushd ce ya Allah ina roƙonka jajircewa akan al'amari da kuma ƙarfin gwiwa a bisa shari'a akan aikin shari'a don haka yana da kyau mutum ya yawaita addu'a ko da ya riƙi sababi to kai ya ake addu'a guri guda ya yawaita addu'a wannan addu'a za ta taimaka masa abubuwa su zo masa da sauƙi ya kuma iya cin galaba akan abin da a zahiri ya fi ƙarfinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a yaƙin Badar bayan mutanen Makka sun yi masa sun wato sun yi musu dandazo sun ninka su wajen gida uku amma annabi sallallahu alaihi wasallama a filin Badar bayan wato an ja daga ana tunanin ana kokarin wato kaurewa da fada da yaƙi annabi ya yi ta'addu'a har gwadansa yana faduwa da kafadarsa Abubakar radiyallahu anhu yana mayar masa yana cewa hasbuka munashadatuka rabbak addu'ar da kada kake tana neman ubangijin ka ya tallafa maka ta ishe ka hakanan wato yana tausaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ganin yanayin da yake ciki to wannan yake nuna cewa duk irin shirin da kai duk irin yadda kake ga ka shirya ko kuma duk irin yadda kake ganin kikkiawar alakar ka da Ubangiji to ka tana ka addu'a rika addu'a addu'a tana taimakawa wajen samun karfin gwiwa da kuma tunkarar kowane irin kalubale kan abin da zai taso maka a cikin irin abin da yake karawa mutum karfin gwiwa a cikin al'amarin da zai yi na alkhairi shine koyi da mutanen kwarai koyi da waɗanda suke da karfin gwiwa a cikin ayyukan da suka yi rika tuna annabawa rika tuna salihai ka rika tuna manya-manyan bayin Allah da suka yi fafutuka da gwagwarmaya a rayuwarsu wanda suka wanzar da alkhairi wanda har yanzu alkhairin nan yana gudana a bayan ƙasa ka rika tuna waɗannan mutane ka rika yin tunanin kai koyi da su Allah yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ka yi haƙuri kamar yadda ma'abota haƙuri ma'abota jajircewa daga cikin manzanni suka yi Allah yake ce masa ya yi koyi da waɗancan bayan Allah ce fa bi hudahu muqtadi ka yi koyi da shiryarsu ka yi koyi da irin hanyarsu to tuna abinda bayan Allah suka yi a tarihinsu a rayuwarsu kokarin dabbaka wannan a rayuwar mutum yana taimaka masa wajen ya samu karfin gwiwa akan abin da ya sa gaba na alkhairi sannan abu na hudu wanda yake taimakawa shine zama da mutanen kirki masu kokari da azama ka zama tare da su a duk lokacin da wani abu ya taso maka na aikin alkhairi ka shiga cikin su ku yi mu'amala tare ka ga irin abin da su suke yi da karfin gwiwa da Allah ya ba su to kai ma wannan zai yi naso a jikinka kai ma ka samu karfin gwiwar wani daga cikin magabata an ce Imam Shafi'i ne yana cewa uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'a yake cewa ina son mutanen kirki duk da ni ba na daga cikinsu wato wani tawali'u ne irin na manya ce duk da ni ba na cikin salihu amma ina son su kuma ina fatan in samu ceto da dalilin soyayyar da nake musu yace kuma ina kin wanda kadararsa ta ce saban Allah yace ko da kuwa kadara iri ɗaya muke ɗauke da ita ba zan so shi ba wannan yana nuna cewa ka zamo tare da mutanen kwarai Allah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati ad dunya Allah ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka hakurkurtar da kanka tare da waɗannan da suke bautar Allah safi da yamma suna neman yardarsa kada idan ka yi ketare su kana kallon wato wani kyalkyale na duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta kada kai biyayya ga wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatan mu ya bi san zuciyarsa al'amarin sa ya zanto a sakwarkuce Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri tare da mutanen da Allah ya musu shaida cewa suna bautar Allah ne domin mai yardarsa dan neman wato fuskar sa wannan yake nuna maka muhimmancin kasancewa tare da mutanen kwarai ko yaushe wannan zai kara maka karfin gwiwa a cikin dukkan al'amarin da ka sa gaba karfin gwiwa shi yake taimakawa mutum wajen nasara cikin al'amarin da yake kokarin ya ga ya tabbatar na alkhairi kuma shi yake hana masa wato sarewa da sanyin gwiwa wanda zai sa shi ya kasa ci gaba da abin da ya yi niyya na aikin alkhairi sannan daga cikin abin da yake taimaka ma wannan har ila yau akwai wato sanin muhimmancin aikin da kake yi da manufar da ka sa kake wannan aiki da yawa mutane wani lokaci sukan yi abu ba san manufar da ta sa suke shi ko ba su san irin garabasar da take cikin wannan aiki na alkhairi da suke so su yi ba shi yasa za mu ga alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cike suke akan kwadaitarwa bisa ayyukan alkhairi zaburarwa akan aikata alkhairi da fadar falalar wasu ayyuka na alkhairi domin wannan ya sawa mutum karfin gwiwa wajen abin da ya dauko zai aiwatar na alkhairi kada ya bari wasu matsaloli ko wani kalubale ya sa ya janye daga wannan aikin alkhairi wannan yana taimakawa kan aikin alkhairi ya wanzu aikin alkhairi ya dore amma da zarar aka rasa karfin gwiwa a cikin ayyukan alkhairi to yanzu nan shi kenan aikin alkhairi ba zai yiwu ba sai a neme shi kuma a rasa a bayan ƙasa. Allah ya mana da kyau.
Amin sama ne mana Allah ya saka alkhairi. Kuma mu tafi kwaya ta zo daga wanda yake chamalan tambaye sai yake ce yana zaune a kasar Saudiya kuma yana so yayi wa mahaifiyarsa Umara shine yake so ya ji kaidojin da zai bi ko kuma tsare-tsaren da ake bi wajen yin haka.
A cikin musnad da Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi akwai hadisin Abu Razin al-Uqayli wanda yake cewa Rasulullah mahaifina tsoho ne tukuf baya iya zama ko akan abin hawa shin zan iya masa hajji? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hujja an abika wa atmir, kai wa mahaifinka hajji kuma kai masa umara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a irin wannan hali kana iya wa mahaifinka hajji kana iya masa umara, wanda yake nuna kamar yanda wasu malamai suke ambata cewa mutum in ya zanto ko ya riga ya mutu bai samu yayi umara ba ko bai samu yayi hajji ba ko kuma ya tsufa tukuf yadda ba zai iya yi ba da kansa ko kuma yana tare da wata rashin lafiya wacce ba a tsammanin warkewarta da wuri ko ba a tsammanin warkewarta gaba daya, to wannan ya halatta a je a yi masa hajjin musulunci in bai yi ba ko a yi masa umara in bai taba yi ba ga wanda shi ya taba yin hajjin kuma ya taba yin umara sai ya yi masa niyayi amma da waɗannan sharuɗa. Shi yasa wannan hadisi sai da shi wannan sahabi ya faɗi irin yanayin da babansa yake, shi yasa wasu malamai suka ce sai waɗannan sharuɗan sun tabbata, wato ya zanto wato ba shi da ƙarfin da zai yi saboda rashin lafiya ko saboda tsufa ko kuma ya mutu ba tare da ya samu ikon yi ba, to wannan ana iya masa. Amma mutum da ransa da lafiyarsa da ikonsa to wannan ba a yi cewa ba za a je a yi masa sai idan akwai dalili, ba ka cewa mutum lafiyarsa lau da ƙarfinsa ba kuma mutuwa yi ba kawai a je a yi masa hajji ta wakilci. In Allah ya ba shi kuɗin da zai je hajji ya je, in bai ba shi ba shikenan yana nan ana jiran har lokacin da zai ba shi, amma ba a cewa ba za a je a yi masa hajjin musulunci ta wakilci, babu wannan. Amma in ya riga ya rasu bai samu ya yi ba, to malamai suka ce in yana da kuɗi sanda wato hajjin ta zama wajibi a kansa ya mallaki kuɗin da zai je amma ya ƙi zuwa yi, to ana iya ma ɗauka daga cikin tarikarsa a bayar a je a masa hajji. Saboda haka ita umara ko hajji ba haka kawai ake cewa ba za a je a taima mutane, mutum ya ce ya tafi umara ba za a yi wa abokansa ba za a yi wa ƴan gidansu ba za a yi wa wani ya yi wani, a'a sai idan ya zanto akwai wannan. Shi yasa za mu ga a cikin magabata wato aikin magabata ya ɗan leƙe-leƙe na banga sahabbai ko tabi'ai suna yawan umara haka bonan zatta ba a je a taima wani a yi ma wani a yi ma wani a yi ma wani, ba za ka samu wannan ba. Gara ma hajji wannan ana samu, amma umara haka a yi ta yin ta ba kai ba ne dai ba daidai ba ne. Saboda haka idan har mahaifi ko mahaifiya ko wani makusanci wanda ya cancanta ya yi hajji ko ya umara bai samu ya yi ba saboda rashin lafiyar da yake fama da ita aka fitar da ƙauna ka fitar da ran zai warke ko kuma ya tsufa tsufan da ba zai iya zuwa yi da kansa ba ko kuma ma Allah ya karɓi ransa, wannan babu laifi a je a yi masa umara.
Sai wanda yake cewa malam ni ne ake bi na azumi guda uku kuma ya ce yana da ciwon ulsa da kuma typhoid wanda ya kai ga yanzu ba ma ya iya yin azumi, shi ne ke tambayar ya ya kamata yi da waɗancan da ake binsa da kuma wanda ke zuwa.
To idan mutum ya zanto yana rashin lafiya da ba zai iya yin azumi ba kuma babu tunanin cewa zai warke wato an riga an fitar da tsammanin warkewarsa, to wannan zai ciyar a madadin kowane azumi, zai ciyar da miskini ɗaya a madadin kowace rana da bai azumta ba. Shi ne wa'alil ladhina yutiquna fidyatan ta'amu masakin, wanda ba za su iya yi ba saboda wahala ko saboda wata cuta ko saboda tsufa, to shi kenan sai su ciyar da miskinai a matsayin fansa na waɗannan kwanaki da ba su azanta ba. Saboda haka yayin da ya zanto akwai ana bin ka bashin azumi ka kasa biya, saboda cutar da suke tare da kai ta ki warkewa ko kuma ga wani azumin ya zo shi ma to sai ka ciyar a madadin wancan da baka samu kai ba da kuma wannan da za a shiga shi ma a kullun ka ciyar da miskini ko dai ka ba shi da faffan abinci da zai ce koshi kowane miskini ko kuma ka ba shi mudu biyu a daga mudan nabi kowace rana
sai wani ke cewa mallam Janaba ce ta same shi a wurin aiki ya zama to babu halin da zai yi wanka shin zai iya yin sallolinsa da taimama idan ya koma gida ya yi wanka
to ban san me yake nufi da ba shi da halin da zai yi wanka ba da ya kamata ya fassara mana irin yanayi ne ya samu kansa shin yana office ne ayyuka sun masa yawa ba zai iya tashi ya je ya wanka ba saboda ana ta jiran sa kaza 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 wannan ba zai halatta masa yin taimama ba ko ku a'a ita ma'aikatar ne babu inda zai je ya wanka amma kuma akwai waje watakila akwai ma ban dakuna na abin da zai iya zuwa nan ya yi wanka to wannan duk baya halatta masa ya taimama ita taimama mutum yana yin ta ne da sharadinta ya zamana ko dai an rasa ruwa kwata-kwata ko kuma a'a akwai ruwan amma ba za a iya kaiwa gare shi ba saboda tsoro akwai wani abin ban tsoro wata dabba ko wasu yan fashi ko wasu mugayen mutane a gurin da ba za ka iya zuwa ka ibi ruwan ba gashi kana gano shi amma ba ka iya zuwa ba ko kuma in ka yi amfani da shi zai haifar maka da wata cuta ko kuma cuta ce a jikinka in ka sa mata ruwa za ta ki warkewa da wuri to wannan duka yana halatta maka kai taimama amma haka kawai saboda wani dalili da bai taka kara ya karya ba mutum ya ce ya yi taimama kamar waɗanda za su ce za su yi taimama saboda suna gudun kar su rasa jam'i rasa jam'i ba sa a yi taimama na'am za a iya taimama in ana gudun fitar lokaci wato lokacin sallar zai fita in ka ce sai ka nemo ruwa wataƙila sai ka dafa sai ka yi wanka sannan ka samu ka yi alwala sannan ka samu ka je ka yi sallah to lokacin sallar zai wuce to wannan zaka iya taimama amma dan ka rasa jam'i jam'i baya rashin jam'i baya hana baya halatta yin taimama saboda haka da ka ce kana ma'aikata ba za ka iya yin wanka ba ba mu san me ya hana ka yin wankan ba shin ya kai waɗannan dalilai da muka ambata ko ku a wani dalili ne dai ko dai ka ce ban ɗakunan ba a yin wanka a cikinsu in ka je ka yi wanka zai zama da laifi sai ka je waje ka nemi wani wurin ba akwai masallatai duk suna da ban ɗakuna ba ka wani duk ba zai halatta maka yin taimama ba ka yi sallah ba
to sai wani yake ce mallam a sallar jami idan ma wuyar jiki an shiga sallah idan ya kabbara harama zai iya karanta addu'ar shiga sallah ne ko kuwa sai dai hakura
na'am yayin da ma mu yayi kabbara harama lokacin ne farkon sallar sa to da abin da aka shar'anta wa mutum yayi a farkon sallar sa shi ma mashru ne a kansa ba abin da zai hana shi yayi du'a istiftah matukar dai akwai damar da zai yi hakan abin da muke nufi da damar da zai yi hakan ma'ana ya da skili man a tsaye kaga anan zai yi du'a istiftah ya ci gaba da wato bin liman amma in ya samu liman yayi ruku'u kaga in ya ce sai yayi du'a istiftah zai rasa wannan raka to wannan sai ya kabbara harama sai ya bi shi saboda shi du'a istiftah ba wajibi bane mustahabbi ne ga wanda ya samu yayi shi ya samu wannan sunnar ga wanda kuma bai samu yayi ba saboda wanda dalili to wannan babu laifi a tare da shi kuma babu komai game da sallar sa babu wata illa game da sallar sa saboda haka in ya samu liman a tsaye yayi kabbara harama to zai yi du'a istiftah amma in ya samu liman ya tafi ruku'u ko ya tafi sujjada to anan sai ya kabbara harama sai ya yi shi a yanayin da ya same shi a ciki na'am
sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallam idan liman alwalarsa ta warware shin dole ne sai dai ya janyo wani ba tare da ya waiga ba
a liman idan alwalarsa ta warware to sallarsa ta yanke duk wani abin da aka yarda mutum ya yi baya cikin sallah shi ma zai iya yi so da haka ba wai haramta masa baiwai aka yi ba aka ce dole sai dai ya yi abin da tunda ai fita ma zai yi in ya fita zai yi kudu ko arewa ko yamma ba lallai in ya fita gabas zai ta yi ba tunda shi yanzu ba shi ba mai sallah ba ne wato a nan babu wata kaifiya da sunna ta zo da ita cewa ga yadda zai yi ya jawo mamu wanda zai cike sallar wato wanda zai ci gaba da yi wa mutane sallah shi yasa za ka ga malaman fiqhu sai dai a yi ta ijtihadi kowa ya faɗi abin da yake ganin haka za a yi Wannan da ya an bar wa mutum damar yadda zai yi ba tare da ya rikita masallata ba, su zaci wani abu ne ko na ban tsoro da su za su firgita ko wani abu. Za ka ga malamai kamar yanzu malaman malikiya sukan ce ya kama hancinsa kamar irin haƙo ya zo masa don ya wato ya rufa wa kansa asiri ka a fahimci ya yi rihi sai su ya kama hancinsa. Duk wannan dai ijtihadi ne faɗar hakan. Malaman Hanafiya su suka yi ta ma faɗaɗa abin da faɗo wasu maganganu da duk ba wani tushe a cikinsu ba buƙatar sai an faɗe su. Saboda haka duk hanyar da mutum zai bi wajen ya ko ya yi ishara ya yi nuni haka kawai da hannunsa cewa wani ya shige ko ya yi ya fice ko ma ya fita. Akan ce liman zai iya ma fita ba tare da ya wakilta wani ba, ma musu wakilta wani ya ƙarasa musu sallah. Saboda ba wai sharaɗi ba ne sai dole shi ne ma zai yi inaba ɗin. Wato mamu ma kansu suna iya tura wani daga cikinsu ya wuce ya ƙarasa musu sallah. Yayin da aka ga ya janye an san cewa alwalarsa ta warware ko kuma wani uzuri da dole ya sa shi ya yanke sallarsa ya taso. Don ba lalle kowane lokaci liman ya fasa abin da ya zanto warwarewa alwala ba ce. Mutum musulman ne ya shiga sallah ya kabarta an fara sallah watakila ma an yi raka'a ɗaya sai ya tuna ya bar wani yaro ƙarami a gindin rijiya yana wasa kuma yaro mara hankali mai rarrafe ya manta ya tafi ya bar shi a nan. Kaga nan akwai ceton rai, in ya tuna to dole zai yanke sallarsa domin ya je ga halin da yaron yake ciki kai ya zanto ya rarrafa ya faɗa rijiya bai sani ba. To duk irin waɗannan sukan iya taso wa liman wanda zai iya sa shi dole ya katsa sallah ya tafi ya je ya yi wani abin da zai kiyaye rai na musulmi ko ma na kafiri in ya zama masu dami ne dole zai iya yanke sallah domin ya je ya yi wannan. Saboda haka ita ina ba a ce ga wani yanayi a haka ake so a yi ta ba. Saboda haka duk yadda ta samu dai su ma musu fahimci cewa liman ya janye wani ne zai ci gaba da sallah shikenan sai ya bi wannan.
To sai wannan yake ce mallam tambayar ita ce menene halaccin yin sallar nafila bayan sallar juma'a, saboda ya ji ana cewa ba a yi sai dai idan mutane sun fice daga cikin masallacin.
Abin da ya zo a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisin Abdullahi dan Umar ke cewa raka'atai ne ba'da juma'a ta fi baitihi, da yin raka'a biyu bayan juma'a a gidansa. Hadisin Abu Huraira a cikin sahih Muslim, man sallal juma'ata falyusalli ba'daha arba'an. Man sallal juma'ata falyusalli ba'daha arba'an a cikin sahih Muslim. Wanda dai ya sallaci juma'a ya sallaci raka'o'i hudu a bayan wannan sallar ta juma'a. To wannan raka'o'i biyu ko raka'o'i hudu ba a bambance tsakanin ina ya kamata yi su ba banda ina, kamar yadda wasu suke cewa in a masallaci ne ya yi biyu in a gida ne ya yi hudu. Wannan babu wani asali a abin nan. Zai iya yin su a gida, zai iya yin su a masallaci, zai iya yin su a gida, amma yin su a gida ya fi lada. Yin su a gida ya fi lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sallar da tafi kowace farala ta nafila ya yi ta a gida in bada tafarilla. To wannan ya kunshi haddasa wannan sunnatul juma'a din, sunnar wato da mutum zai yi bayan sallar juma'a. Don haka in ya yi ta a masallaci bai yi laifi ba, in ya yi ta a gida wannan shi ne ya fi falala saboda wancan hadisi.
To sai wannan yake ce mallam shin ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin sallar nafila a cikin masallaci ba?
A wannan magana ce ta ka babu inda aka rubuta wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na nafila fil masjid, babu wannan. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan yin wasu salloli, kamar misali sallar tahiyatul masjid idza khala ahadukum al masjid falyusalli rak'atayn fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Yadda ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai raka'a biyu. To ba zai yiwu ba mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga masallaci sai a matsayinsa na liman, ta yadda in ya shiga kawai ta da sallah za a yi, don haka baya buƙatar ya raka'a biyu. masallaci a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama, komai ana yi wani lokaci ma za a tashi wani abu ya taso wanda ya shafi faɗakarwa, annabi ya sa a yi as-salatu jami'a a tattaro a masallaci, zai shiga masallaci, ba limanci zai ba, zai shiga masallaci. Kuma ga wancan koyarwar da ya bayar cewa kada a zauna sai a yi raka'a biyu, kaga ba zai yiwu a ce shi ya zauna ba kuma ba a rawaito mana cewa shi ya shigo ya yi zaman sa bai yi ba. Sannan kuma wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kulla abin da ɗin runduna aluya ta mayaka a masallaci. Haka masallaci a lokacin annabi jami'a ce, komai ma ana samu a ciki da suka danganci sha'anin musulunci. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya shiga masallaci ba a lokacin sallah ba, to kuma ya riga ya ba da wannan dokar, kuma a rawaito cewa shi ba ya yi ba, bari a ce shi in ya shiga ba ya yi. Saboda haka kawo magana cewa bai taɓa yi ba, wannan tana da nauyi ƙwarai da gaske. Al'asulu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi nafila, kan yi ta a gida, ya sanar da matafi in ya shigo, in ya dawo daga tafiya, kafin ya shiga gidansa ya yi nafila a masallaci raka'a biyu. Wannan yana daga cikin sunnar da ya koyar. Annabi yana tafiye-tafiye, to shin shi yana yi ba ya yi? Al'asulu shi ne mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, kamar yadda ya yi umarni sahabbansa su riƙa yi. Saboda haka ga wannan nafila ce ita ma, ba farilla ba ce. Abubuwa hadisai irin wannan suna nan wanda za su iya bayar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nafila, don me zai haramta masa yin nafila a masallaci?
Sai wani kita malami, ne ne hukuncin matar da mijinta ya rasu alhali ita kuma tana aikin hajji?
Za ta ci gaba da aikin hajjinta, ta ƙarasa aikin hajjinta, ba za ta fasa aikin hajjinta ba don an ba ta labarin rasuwar mijinta. Allah yana cewa atimul hajja wal umrata lillah, ku cika shi hajji, wato kun fara hajji to ku ƙarasa ta. Haka ta fara, an umarci ta da ta ci gaba ta ƙarashe wannan hajjin saboda Allah. Saboda haka za ta ƙarasa hajjinta, sannan ta dawo gida, sannan sai ta fara wato bin dokoki na takaba. Da cewa a can ma duk za ta ci gaba da bin dokoki mai takaba, amma dai wannan ba zai hana ta ƙarasa hajjinta ba.
Sai mai tambaya na gaba, yake malam, ya halatta mutum ya auri matar da ba ta cin shi sai dai saboda tana tsoron iyayenta ta amince da auren?
In halacci yake tambaya, ya halatta mana. Ba haramun ba ne idan mutum ya auri matar da ba ta san shi, ba haramun ba ne, ta yiwu daga ba ta so shi. Ila iyaka dai kawai ana so zai a samu soyayyar daga farko don auren ya ɗore. Amma akan iya yin aure da farko ko shi ko ita ɗaya daga cikin ma'auratan dai ba haka ya so ba. Amma kuma daga baya a samu soyayyar ta zo ta samu. Lokacin da Fatima bintu Qais ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama, mutane biyu suna neman aurenta lokacin ta gama iddarta ta saki uku da mijinta ya mata. To sai manemanta akwai wani ana ce da shi Abul Jahm, sannan kuma akwai Muawiya ibn Abi Sufyan, sai suka fito suna nemanta da aure. Su take neman shawarar annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin biyun nan wa za ta aura. Annabi ya ce da ita, to kin ga dai shi Muawiya su'ulukun la mana lahu, talaka ne fitik, ba shi da komai. Don haka in kin aure shi ba za ki samu wanda zai rike ki, da ba yi da abin da zai rike ki ba. Sannan shi kuma Abul Jahm fadarrabun linnisa, ko la ya za'ul asa an atiqihi. Shi kuma Abul Jahm mutum ne da yake yawan dukan mata, dandanan zai kai mace duka. Don haka shi ma kin ga yana da illa. Sai ya ce da ita, in kihi Usama, ki auri Usama, shi ne Usama ibn Zaid ibn Haritha, ce da shi ki auri Usama. Ita kuma Fatima bintu Qais mace ce babban Quraishiya mai daraja mai asali, shi kuma Usama mahaifinsa bawa ne, bantaccen bawa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma dan lilan ma'aiki ne, annabi yana son shi kamar yadda yake son mahaifinsa. Sai ce ki in, sai ta ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min haka sai na ji ba na so, to amma dai tunda shawara ce na nema kuma ba ni, sai na aure shi. Ci daga nan kuma sai na ga alkhairi mai yawa a cikin aurensa. Kaga ashe ba haramun ba ne idan mutum ya auri mutum duk da bai kwanta masa a rai ba ko baya so, ba haramun ba ne yin auren. Amma dai ana cewa a samu soyayya ne a farko saboda kada matsala ta zo ta ci gaba a cikin zamantakewar. Saboda in kana tambayar halacci ne, halatta, ba haramun ba ne.
To sai wani yake cewa malam, ina tambaya ne kan ingancin hadisin da ke cewa sunna ta guda biyu ce, da wacce aka fallanta da kuma wacce ba a fallanta ba. yake cewa aka faranta tana cikin littafin Allah riko da ita shari'a ne sannan kuma rashin riko da ita bata ne ita kuma tana ta ba da ba faranta ba tana bata cikin littafin Allah riko da ita falala ce kuma rashin riko da ita ba bata bane shi ne yake tambaya
to gaskiya ban san wannan a matsayin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa Annabi ya faɗi wannan magana cewa sunna sa iri ce ban ki ba a samu wannan daga cikin maganganun magabata ko cikin maganganun malamai domin abin haka yake wato sunna da Annabi abinda Annabi ya zo da shi iri biyu ne akwai sunna da take farilla ce irin alqur'ani ma ya zo da wannan abin ya tabbatar akwai kuma sunna da take ba alqur'ani ya zo da ita ba kuma ba farilla ba ce amma kuma watsi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bata ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa marradi ba an sunnati fa laysa minni wanda duk zai wato guje wa sunna ta baya tare da ni saboda haka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a rashin riko da ita bata ne mutun yayi watsi da sunnar sa komai aka ce sunna ce sai ce to shi baya so komai sunna ce ce to ba dole bane ba zan yi ba to wannan zai ja shi dan zai ja shi zuwa ga bata ne amma a matsayin hadisi ne ya faɗi haka cewa Annabi ya ce sunna sa iri biyu ce wannan ban san shi ba
ke sai wannan ke cewa mallan suna da private school ne to suna buƙatar bashi na bankin musulunci sun amince za su ba su naira miliyan 10 amma kuma sai bankin suka ce zai san saka musu naira miliyan 3 kafin su ba su wannan bashin shi ne ke tambaye mallan shin hakan ya halatta babu riba a ciki
to ban san me zai sa shi bankin ya ce ku ba shi miliyan 3 ba in har ba zai ba ku 10 to ba ku 7 mana in dai har kawai kuɗi ne ba zai iya ba ku 10 ba to sai ce ga 7 zan iya ba ku amma me yasa sa masa 3 in an sa masa 3 dan ya ƙara samun wani abu da zai yi jari da shi to wannan ya zama riba duk wani bashin da zaka sharɗanta wani abu da zaka amfana da shi gurin wanda zaka ba bashi to wannan abin da ka karɓa dan ka amfana da shi sunan shi riba ka ce misali ba zan baka bashi ba sai dai in kai ma zaka bani to zan baka bashi amma da sharadin kai ma zaka bani to wannan sharadi ya zama ya bata azan ya zama riba saka kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba wannan kaida ce da malamai suka hadu akanta akwai riwayoyi da aka yi da wannan lafazin bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaida ce da malamai suka yi ittifaki akanta cewa dukkan wani bashin da zai jawo wa mai bada bashin wani amfani wato dan ya bada bashin dan ya amfana shi mai bada bashin to wannan abun sunan sa riba wato abinda zai amfana ka ce mutum ne ya tare ka yana a hanya ya ce ka bani bashin ka zaka ce zan baka bashi amma da sharadin kayan da nasa zaka kai min gida ko da sharadin zaka rage min hanya ka kai ni gida sannan zan baka bashi to wannan kai shi gida din da yace ayi riba sunan sa saboda ka in har za su karbi miliyan 3 din dan su kara wa kansu wani jari sai zama riba baya halatta in kuma kuɗin ne ba su san suwa da 10 to suwa da 7 mana me ne cewa suka sa musu 3 ban dai san ya abin kuma ka ce bankin musulunci ban san yadda bankin musulunci yayi ta'amuli irin wannan ba wanda duk malaman da suke tare da su za su gaya musu cewa wannan riba ce sai dai in ko shi mai tambayar bai faɗi yadda abin yake ƙiƙe ba Allahu a'lam
sai wani ke ta mallan tambaye sai ce mutum ne mai wadata yana da masallaci a cikin gidansa to bayan da suwar sai aka raba gado to sai aka bude dukkanin kofofin masallacin ta waje aka toshe kofofin da suke ta cikin gida amma kuma akwai wani masallacin a wannan unguwar kusa da wannan din to shine ke tambaye mallan menene mafita game da wannan abin da aka yi
idan ya zanto shi wannan masallaci na farko ba wai wakafi bane da aka yi in wakafi ne zai zama na musulmi ne na kowa da kowa ne masallacin duk da ba a ba da dama wasu su shigo daga waje su yi sallah ba sai shi na cikin gidan kawai yake sallah a ciki wanda ba masallaci ba ne wanda ba masallaci sunan shi ba su ila musalla ne da mutum yake yi a gidansa yana sallah shi da iyalansa masallaci shi ne wanda za a ba wa na waje dama ya shigo shi ne masallaci ba wai ya taƙaita akan iya wanda suke cikin gidan ba wanda yake waje ma yana da damar shigowa to wannan shi ake ce masallaci in ya zanto wani guri musalla ne yayi su kuma suke ganin wannan musalla din ya kamata ya zama masallaci suka bude kofa ta waje to nan da sharadin sa dole a duba sharadin dacewar gurin ya kamata ya zama masallaci ko bai kamata ba in ya zanto akwai daman masallaci a waje kusa da wannan ko nan musulmi suke haduwa su yi sallah don menene za a raba kan musulmi da wani masallaci karami har ila yau wanda yana daga cikin illolin da Allah ya faɗa har annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi umarni ya je ya rushe masjidul dirar masallacin da munafikai suka gina don cutar da zamantakewa ta musulmi Allah ya sifanta shi da cewa wa tafriqan bainal mu'minin sai shi dan raba kan mu'minai saboda in har ya zanto masallacin waje ya isa ba karami ne ba kadan ne ba to ba dalilin kuma bude wannan ya zama masallaci in wani abu kuma suke so su yi wa mahaifinsu ko shi wanda yake mamacin suke so su yi masa wani abu na alkhairi shikenan sai su dauki iya su yi wa gurin kima in har haka suke so su yi wa kima cewa gurin da zai yi nawa a kira dillalai su duba sai zai yi kaza to su dau kudin sai zai su sa a wannan masallacin a gyara shi shi wani masallacin da ake sallah sai su ƙara gyara shi da dahali su faɗaɗa shi da hali su gyara ginin sa in ya tsufa sai dai wani abin da shi ma mafaba wato wannan mamaci zai samu kamasho a cikin wannan masallacin da sanda kai sallah a ciki amma ba su ƙara yawan masallacin da ba a da buƙatar sa ba a gurin.
To sai ne ki ta mallam shin akwai wasu ladabba ne na sauraron huduba ko kuwa idan liman yana addu'a a lokacin hudubar ba za a iya amsawa da amin ba ko kuma idan ya ambaci suna da tsawon salam ba za a yi salati ba?
A in liman yana hudubar ana son a yi shiru liman yana hudubar so ake a yi shiru a saurare shi shi ya sa hatta abinda shari'a ta zo da shi mai kyau in ya zanto ana hudubar ne akan hanayinsa kamar mutum ya hana wani abin da ya gaba ya daidai yana yi bai yi masa magana cewa kai wani bari kowa na zo nan kai kaza zo ana hudu ba an hana wannan da ce man kala da akhihi usmut wal imam yakhthu faqallaga wanda duk zai ce wa dan uwansa ishuru alhalin liman yana hudu ba in kaje wani ya ce wa wani ishuru to wannan nan surutu yake to ka ce da shi ishuru kaga ubarni da kyakkyawan abu amma da bai ce faqallaga to wannan yayi sashiyar magana wato yayi abinda bai dace ba a gurin to shi yasa shi duk abin da zai ci karo da sauraron ba a sanyansa idan ana huduba aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi masa salati a ranka ciki-ciki ba tare da ka bayyana abin ba sai da zai zama watakila ya ja hankalin wasu ko ya sanya wasu ba su ji wani abin da ya kamata su ji ba lokacin da ake fadarsa ko kai ma abin ya kuɓuce maka lokacin da ake fadarsa hakanan amin din zaka yi fada a ciki a ƙasa-ƙasa ba ta da ka ɗaga murya don wannan ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan sahabbai suna amin ba wuraren da sahabbai suke bayyana amin annabi yana addu'a duk an bayyana su wannan baya daga ciki.
Da sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malam shin dole ne ɗa ya bai wa mahaifin da zai iya sana'a kuɗi duk da cewa idan an ba shi kuɗin baya iya ciyar da iyalinsa da su sai dai shi ya kashe shi kaɗai da nake cewa malam kuma duk abin da ya bai mahaifin nasa sai ya kushe bi yadda ya masa kuwa ya ce idan ma ya siya abinci ya bayar a cikin gidan sai ya biyo shi da maganganu da ɓacin rai ma'ana dai shi mahaifin ya fi so ya ba shi kuɗin shi ne ke tambayar ya zai
ciyarwar mahaifi ta yana wajaba ciyar da mahaifinsa yayin da ya zanto mahaifinsa ba shi da abin da zai ciyar da kansa to yana cikin buƙata ba zai iya riƙe kansa ba to ɗa yana iya ciyar da shi amma in mahaifi yana da abin da zai ciyar da kansa ciyarwar ɗa gare shi bata zama wajibi ba sannan idan ihsani zai masa to ihsani wannan ba shi ne a yi maka abin da sai ka ji cewa kai ka ƙoshi ba suna wani abu ne da ba Allah ba kai ko Allah subhanahu wata'ala da yake wa ɗan adam ba ya ƙoshi annabi yana cewa laukana libni adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma salisan wala yamla'u jawfa ibn adam illa turab nabi yace da a ce dan adam yana da kwazazzabai guda biyu cike da zinari sai ya nemi na uku nabi yace babu abin da zai cika cikin dan adam sai kasa wato sai mutuwa sai ran da aka kwinne shi shikenan lokacin ne dole ya hakura so zai wahala a ce wai kai abin da zaka gamsar da shi ta fuskar duniya to kuma musamman in ya zanto kuma har ila yau shi uban mara godiya ne bayan mara godiya ne ya zama kuma albubazzari ne kamar yadda shi mai tambaye ke nunawa da abin da ka ba shi ma ba abincin zai saya ba zai je kashe shi ne a wasu abubuwa can daban kuma ya rena abin da ka ba shi wannan shi kansa yin hakan ai laifi ne, ka ba shi abin da zai je ya zubar da shi a inda bai dace ba. Allah subhanahu wa ta'ala cewa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Kada ka yi almubazzaranci, domin almubazzari masu yin almubazzaranci ɗan uwan shaidan ne, shaidan kuma mai butulci ne ga ubangijinsa, saboda shi almubazzaranci butulci ne ga Allah. Sau haka duk wanda zai yi butulci to ya yi koyi da shaidan, shaidan butuli ne, saboda ka baya halatta ka taimaka masa da abin da kasancewa almubazzaranci zai yi. Haka nan Allah cewa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ku ci ku sha amma kada ku yi almubazzaranci, Allah baya son masu almubazzaranci. Don haka abin aiki ne da Allah baya son masu yinsa, don haka baya son wannan aikin. Abinda duk Allah baya son shi bai kamata ka taimaka wajen yinsa ba. Yi abin da za ka iya yi wajen kyautata wa mahaifinka, to amma zuciyar mahaifinka ba a hannunka take ba, Allah kuma yana ganin abin da kake yi na ƙoƙari. Kada ka taimaka masa akan abin da zai zama saban Allah ne, ka taimaka masa akan abin da zai zama shiriya, zai zama wato alkhairi gare shi. Sai abinci ka kai masa gidansa wanda shi da iyalansa za su samu su ci. Sai dukkan wasu bukatun da kake da ikon sa ya ka kai gidan, in ka san cewa da yadda ka bashi kudin zai je ya balbantar da su ne, ya lalata su a banza ba tare da ya amfana da su ba, iyalan gidansa sun amfana da su. In kai haka to babu shakka ka kyautata masa irin abin da Allah yake so kai wa mahaifinka, ya rage kuma shi abin da ya ji a ransa. Wannan kuma Allah ba zai kama ka da abin da ba shi kai niya ba.
Kuma Allah ya saka da kai masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana. Sai kuma za ku yi kuma da sakon tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0703-36-14-55 ko kuma cikin adireshin imel na fatiyon rahama a fiyahu.com da kuma shafin fatiyon rahama da ke dandalin fara zumunta na Facebook. Kamar da yin shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OYM, babban malamin a tsangarar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kenan Kano, wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana sai da rafafan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.